asluhu
asalin yin madda dan harafi wanda yake na madda a cikin hadisi yazo ne a hadisi wanda aka ruwaito ingantacce daga Ibn Mas'udin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu Qur'ani naji daga gare shi ya karanta innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha yaja imatar lil fuqara'i madda ne sau kamar yadda ya maddar wasu su guraren duk maddar ya ja su amma ba ja ne tsawo ba amma dai ya ja to wannan hadisi shi ne asali a cikin yin maddar duk inda ya yi madda a tsaya a ja harafin da yake madda ta afku a kansa a tsaya a ja shi sosai wanda shi ne dama ma'anar maddar a ja din to waɗanda suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne mazajin da suka zo a isnadin hadisin nan amintattu ne to koyaushe in an ce wannan hadisi waɗanda suka ruwaito shi amintattu ne ba wai lallai fa ya nuna ingancin hadisin ba saboda akwai waɗansu wannan sharadi ne daga cikin sharuɗin ingancin hadisin amma ba lallai dan an ce duk wanda suka ruwaito shi kuma amintattu ne shikenan hadisin kuma ya zama ingantacce ba saboda akwai waɗansu abubuwan kuma da akan samu sariyar da ingancin nasa ko da yake waɗanda suka ruwaito shin amintattu ne kamar illa ko shuzuzi wanda sharadin hadisi ingantacce ya zama ba illa abinda ya sa aka kawo ba illa ba a wadata da cewa in dai waɗanda suka ruwaito shi amintattu ne shikenan ba saboda sai wanda suka ruwaito shi amintattu ne amma wata illa ta afa ko shuzuzi ya sa zama sharuɗin hadisi ingantacce ba wai jamowar kawai wanda suka ruwaito shi amintattu ba wanda cewa amintattun nan ya haɗa a biyu su zama adalai su zama kuma masu kiyayewa akwai wato menene ne Hamzatin na farko dai daga cikin abubuwan da suke sa a yi madda afuwar ja ya zamo bayan ta alhamza ce ta bi alhamza ta zo bayan madda kamar ma'u ko su'u ko ji'a da makamantansu dai ne irin wannan zuwan alhamza bayan harafin maddar shi yake wajabta yin maddar shi yake hukunta yin maddar ko kuma dan sukuni wanda yake ya lizimta sukuni wanda yake ba ariri ba lazimi ne a kalmar kamar wallin kaga wannan sukuni ne an tashi daga harafin maddar an kai kan wani harafin kuma wanda shi ma saki ne to wannan tashi daga kan harafin madda a kai kan harafi mai sukuni shi ma yana hukunta yin maddar wajibi ne a ja ja ne tsawo a nan to shi ne wanda yake zuwa da shadda a kansa ba shi ne alama cewa a wato sukuni ne harafi ɗaya ne mai sukuni aka haɗa shi da wani wanda yake ba mai sukunin ba sai aka mai da shi shadda koko wanda yake ariri koko wanda yake ariri sukunin ba lazimi ba ne amma ya bijira ne ya bijira ne kamar na'ulawu na bi'ukum kaga nan sukunin ariri ne ya afu ne saboda an ɗauki wasalin alhamza sai sifani an mayar kallam ara kul a kula bi'ukum ne asalinsa amma sai aka ɗauki wasalin na alhamzar aka mayar kallama sai zama an samu sukuni wanda yake ariri a nan ko kuma dan isarwa wadda yake tabbatacciyar dan isarwa wadda take tabbatacciya kamar wanda yake zuwa a ƙarshen ayoyi to a shi hamza shi madda ya kasu kashi biyu akwai madda wadda take muttasila inda yake harafin maddar da alhamzar sun afku a kalma daya kamar asa'u ko ja'u madda ce wadda take muttasila
ai jima'in zara
to me gaban inda yake yazo kuwa kalmar da aka yi wa madda da kuma kalmar da take mai alhamza daban-daban ne ba kalma daya ba to wannan ka ce shine madda wadda take munfasila kamar ama unzila ma unzila wallazina yu'minuna bima unzila ilayka to ma wannan ma kalma ce mai zaman kanta iyakar kalmar kenan unzila kalma ce iyakar ta kenan to maddar alifin da ake wa madda ya afu a wata kalmar ne abinda yake wajen sai madda ko alhamza ta afu a wata kalmar daban to wannan ita ake kira madda wadda take munfasila madda kenan wadda take munfasila a cikin maddodin nan guda biyu akwai wadda dukkanin su suke yin su da hamda madda muttasila da munfasila duk suna yin su kuma suke tsawaitawa a wajen tsawaita su dai yin su da tsawaita su ba kamar hamzatu hamzatu shine kan gaba ya fi kowa wajen yin madda da muttasila da munfasila da kuma tsawaita ta domin akalla tsawaita ta a wajensa a jata kamar alifi shida ko ya shida ko wawi shida inda duk madda ta zo a wajen hamzatu sai kuma warshu shi yake bin hamzatu wajen tsawaita madda shi ma warshu yana tsawaita madda da wadda take muttasila da wadda take munfasila to sai kuma asin shi yake bin su wanda shi a wata ruwaya ma daga gare shi baya yin madda wadda take munfasila madda muttasila ce yake kula da ita akwai ruwaya daga gare shi ta cewa duka su duka din yana yi to sai kuma mutumin sham shine Abdullahi bin Amir shi yake bin Asim Abdullahi bin Amir shi yake bin Asim wajen madda wajen tsawaita madda sai kuma Kisa'i sai Kisa'i mutumin Kufa almajirin Asim din to shi yake bin Abdullahi bin Amir wajen tsawaita madda sannan kuma na Basra makarancin malaman Basra shine Abu Amr ibn al-Ala'i shi yake bin Kisa'i wajen tsawaitawa ba saɓani tsakanin makaranta a wajen tabbatar da madda wadda take lazima ita ce madda wadda take saboda sukuni lazimi amma wallin to a nan dukkan makaranta gaba daya sun yi ittifaki kan cewa wajibi ne a ja wanda bai ja ba zai faɗi kalmar daidai ba wanda bai ja alifin nan ja akalla ya kai harafi uku ba to ba zai faɗi kalmar ko daidai ba karancin kenan ya ja alifin nan kamar harafi uku kamar alif uku ya ja shi akalla alif uku wanda wata kira amma sai ya ja shida sai ya ja alifin nan ya kai shida kamar kira a muko kamar kira a warsu wanda damin shi yake bin hamzatu ko a wajen tsawaitawa to shi ma wannan wato shi ma haka ne sai an ja shi ma sai an ja sannan kuma wato walwasalu inda yake ko walwasalu ne ko kuma ya fi inda yake ya zo walwasali halin ittisali madda muttasila shi ma akwai ittifakin makaranta a cikin cewa ana janta madda wadda take muttasila akwai ittifakin qurra'u kan cewa ana janta kamar ja'a ko su'u ko ma'u duk irin wannan ana ja akwai ittifakin makaranta cewa wajibi ne sai an ja to
بسم الله الرحمن الرحيم
في غيره البصري وما قالونا ومن كثيرهم يفسرون للحجر والفرق
للحجز
نعم
للحجز زيرات كما جنين دسكوني للحجز
للحجز والفرق وبسل أسل روي وتمكين وأجل بدل وبنية
وبنية
وبنية بلاغة
المعاني
إذا جاء مع اللفظ للحجز في غيره البصري ما قالونا
في اتو البصري ما كان ثم علما بصرا شيني ابو عمرو بن العلاء ما قالونا تاره ده قالون مروايتي daga warsho daga nafi'u daya daga cikin marwayta daga nafi'u imamu nafi'u makarancin mutanen madina
وابن كثيرهم
لكم أبلام كثير مكرن شمتانا مكا يكسرون سنعين كسروا في غيره عندك واتو مدى تزمو منفصلة تسوى النباس أجنتا إن يزمو حرف دزا أجاد أو تكلم عيك حرف دزا وجب تجن أو تكلم عيك مدى ودتك منفصلة كينا kamar ma amuruna ma ma alifin a jikin ma yake kalma ce daban amuruna alhamza kuma a wannan kalmar take to kamar irin wannan wannan da aka faɗa a nan su ba sa ja sun zo ba sa cewa ma amuruna a'a wa ma amuruna kawai ja ɗaya kawai suke alifi ba sa ja ya kai har madda inda ake kira madda to to ita madda tana zuwa ne dan ɗaya daga cikin abubuwa guda goma ana yin madda dan ɗaya daga cikin abubuwa guda goma lil hajazi ko dai dan ayi dan rabewa tsakanin alhamza guda biyu da yake sun zo a jere kamar misali a anzartahum wasu kan sa alifi wa idhali alifin bainakuma inda malaman tafsiri sama tafsiri jalalin an duba za a gani wa idhali alifin bainahuma to sai wannan alifin da ake tsakanin alhamzan nan guda biyu idan dan wato a raba tsakanin alhamzar guda biyu ne saboda larabawa na asali su fada alhamza kuma nan take su sake fada alhamza su fada alhamza guda biyu a jere yana da wuya gare su to shi yasa irin nan fuskan kara alifin da ce a anzartahum an kakara alifi tsakanin alhamza ta farko da alhamza ta biyu saboda a ji dadin fada alhamza ta biyu to wannan shi ake kiransa madda wadda hajazu rabe tsakanin alhamza guda biyu shine ya wajabta ko a ulqiya zikru alayhi min bainina to
wal farqi
ana kuma na biyu nau'i na biyu na madda shine madda da ake darar rabewa yana nuna bambanci tsakanin alhamza ta istifhami da kuma wadda take ta asalin kalma ba ta istifhami ba kamar alana wa kad asaita kam to wannan alana da ake jan a din wato dan a bambance ne tsakanin alhamza ta istifhami da wadda take ba ta istifhami ba domin da cewa kai alana sai nuna kamar ba istifhami ba ne alana kamar an ce a yanzu ne kamar ana ba da labari to shi akan ja alhamzar a ce alana wa kada a sai ta kaf to haka nan kuma ana yin madda dan shimfidawa ana yin madda wani lokacin kuma dan shimfidawa to haka nan kuma akan yi madda wato yin madda dan basin shine madda ta nau'in abinda yake sa ai madda na uku kenan asali haka nan kuma akan yi madda dan zamowar maddar ita ce a asali a asalin kalmar kamar ajaa ko shaa jaa ko shaa to duk wannan madda ce wadda take asaliya asalin kalmar alhamzar dama asalin fi'ilin yake haka nan akan yi da nema neman wani abu wanda aka shafe kamar na hantum haula'i
to da aka shafe wato alifu sai aka yi madda, ko aka shafe alhamza sai aka mai da shi madda. Haka nan kuma ana yin dan tamkini, dan ba da damar fada alhamza. Akan yi madda dan ba da damar fada alhamza, kamar na ula'ika, ula'ika. To wannan maddar madda ce ta tamkini. To haka nan akan yi ta kuma dan bauɗewa, wato dan bauɗewa daga a ce masu sukuni biyu sun haɗu da gaggawa, kamar na wadin. To wannan madda ce wadda yake an yi ta dan adalu. To
badali,
haka nan akan yi a madda dan badali, badali kamar ta Adamu, Adamu asali a Adamu ne, ko Aharu asali a Aharu ne, Aharu ne. To alhamzar maddar ta zo badali ne daga alhamza da aka shafe. Haka nan kuma takan zo dan zamowar asali a cikin ginin kalma, wato kamar cewa an gina kalmar dan ta zo mamduda ba makasura ba, kamar buka. Sunan maddar dan a nuna cewa asali an gino kalmar ta zo mamduda ba buka ba ne. Akwai buka, akwai buka'u, akwai nida, akwai nida'u, akwai du'a, akwai du'a'u. To duk irin wannan wanda yake mai maddar a ciki mai alhamza a ƙarshe, wato an kawo ta ne dan gini, dan a nuna cewa ba ana nufin makasurin ba. To
ma'ani,
haka nan kuma ana yin madda nau'i na goma, shi ne wadda ake yi don isa matuƙa a wajen nuna ma'ana, don isa matuƙa a wajen nuna ma'anar abu, kamar na wajen la ta korewa akan mata madda, kamar ta la ilaha illallah, ko kamar yadda aka ruwaito daga Hamzatu cewa shi dilla ma ta korewa ina jan alifu, kamar la jarama, la shiyata, karatun mu na jiya shi a ruwaito daga Hamzatu cewa irin wannan alifin sai ya ja don ya nuna isa matuƙa wajen korewa. Larabawa so da yawa suna nufin kore abu aka ja, aka kawo ladin ta korewa sai a ja, a ja alifin, a faɗe shi a miƙe, a ji an faɗe shi alif da yawa saboda a nuna isa matuƙa wajen korewa. A wajen su ka ce la shiyata, bai kai matsayin ka ce la shiyata, in ka ƙara jan ka ƙara nuna korewan ne, ka ƙara ƙarfafa korewan ne. To yulga, yulga gaini ne, yulga wannan madda wadda ake yin ta ma'aniya, ta ma'ana dangane da ma'ana, ana jefar da ita iza ja'a, idan ta zo ma'al lafzi, da tare da abinda zai hukunta ai madda na lafazi, kamar na la ilaha, anan la ilaha illallah, la din abu biyu sun haɗu wanda za su sa ai mata madda. Akwai ma'anawi, shi ne cewa ta zo don korewa nan aka yi matuƙa. Akwai kuma lafzi, shi ne alhamza da ta zo a lafazin ilaha. To anan in madda wadda take ma'anawiya ce, ana yin ta iyaka uku ne kawai, ba ta haura uku. Amma madda wadda take lafziya, ai ta takan kai har shida ma, takan kai har shida ma. To anan inda yake abinda zai sa ai madda iri biyu ya haɗu, ga ma'anawi ga lafzi, to sai a kyale ma'anawiya, a jefar da ma'anawiyin a ɗau lafzi. Shi yasa nan ladin ta la ilaha ba za a yi mata madda madda ma'anawiya ba, sai a yi mata madda madda lafziya, wato a ja ta hayya kai shida ma kenan. Inda mafi yawan malamai kira'a gaba sun zaɓa haka, mafi yawan malamai ma sun zaɓa haka. Akwai wasu da suka ce a'a, kada mutum ya tsawaita jan, kada ya tsawaita jan ya ce sai ya kai har alifi shida, saboda bai sani ba, kada ya zama yana cikin faɗalla kuma ajalinsa ya cika, shi yasa ya gaggauta kaiwa dai ga ƙarshen. Amma suka ce ai koyaushe dai ai ana duban niyya ne, ana duban niyya ne, ba wai cewa ya kai aiki ko bai kai ba, me ya nufa da aikin nasa, shikenan shi ko yaushe ma sai ya iya ja, sai a ja din kenan. To ai kuskure ne, ya kamata ya zama ana nuna cewa akwai kuskura a mai da shi ladin kawai ba nuna ha'in a ƙarshe, wannan ai ba daidai ba ne. Lai yaka akwai wasu malaman da suka ce to haka ɗin ma ba komi, ba komi, amma dai abinda ke mafi yau malamai suka tafi a kai shi ne cewa ƙoƙarin nuna cewa akwai ha'in a ƙarshe, ko ƙaƙa ya zama ana nuna cewa akwai ha'in a ƙarshe. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحجم والفرق وبسط أصلي تعفيف همزة أربعة أمرائي.
تعفيف الهمزة وانا بابي ني أجكين تعفيف الهمزة إتا الهمزة كلمة حرفيني tahfiful hamzati wato tahfifin hamza, kuma wajen fadar a iya fadar sa haka tahfiful hamzati, ko a ce tahfiful hamzati ko tahfiful hamzati. Idan ce tahfiful hamzati ana nufin haza tahfiful hamzati, tahfiful hamzati isma tahfiful hamzati, kuma tahfifi ne kamar an ce haza fasalu tahfifi, an shafe murafin ne aka jaranci murafu ilaihi, ko wanne da a cikin sa ya inganta, duk wasalin uku ya inganta a ciki, a ce tahfiful hamzati ko tahfiful hamzati ko tahfiful hamzati, amma hamzati din da alif da lam. Tahfiful hamzati arba'atu
arba'atu,
shi kuwa iri hudu ne, shi tahfifi na alhamza iri hudu ne.
Wajen matil hijazi wa huwa naqalu lakin qablu li yarshin aslu wa hakaza bi muddatin tabdilu min jinsi ma qablu kaza tasilu ay bayni ha wa harfi ha unzila anzartuhum amlan ayna sahala
da yara a wajen sahala da shadda akan fa'in da kuma fatha ne ba sahula ba sahala. To
wasaniyuhum wasahibal haramaini indi kassalasi akhir al hamzaini warishina bi zati wajamma filihi jazi,
shi tahfifin alhamza ne ya yawaita kware a lugar larabawan Hijaz, wanda Qurayshawa suna cikin larabawan Hijaz. Larabawan Hijaz su ne suka fi sauran larabawa yawaita tahfifin alhamza, suna yin tahfifin alhamza ta fuskoki da yawa guda hudu daban-daban.
Lisakini
wahuwan
naqalu,
shi ko tahfifin na farko shi ne a ciri wasalin da ke kan alhamzar lisakini ga wani harafi wanda yake mai sukuni da yake ya zo kafin alhamza, kamar a kad afulaha dan shi ne ya zo kafin alhamza, ga shi ya zo da sukuni, ita kuma alhamzar ta zo da fata, to a ɗauke wasalin nan na alhamzar a mayar kan dal ɗin nan mai sukuni, a ce kada fulaha an yi naƙali kenan. To wannan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'uka guda hudu da ake bi a yi tahfifin alhamza. To
warshin asli,
to irin wannan asali ne ga warshu. Warshu a ruwayarsa ta kira'ar Imamu Nafi'u Allah ya dagare shi, wanda yana ɗaya daga cikin makarantar mutanen Hijaz ɗin guda biyu, to shi asali ne yin haka a gare shi a kira'arsa, duk inda yake alhamza ta zo da wasali ya zama kafin ita an samu wani harafi mai sukuni, to sai yakan ɗauke wasalin alhamzar ya mayar kan harafin nan mai sukuni. To
haka za bi muddatin tabdilu,
haka nan kuma bi maddatin to haka nan kuma tabdilu musanyo bi maddatin daja a musanyo alhamzar ya maida ta ja to shi ma a tafifi nau'i na biyu kenan na tafifi na farko an faɗi na kalu sai kuma wannan tabdili ita alhamzar a maida ta ja to
min jinsi ma qablu
daga jinsin abin da yake kafin ita ahan abin da yake kafin ita idan ramma ce ka sai a maida ta madda wawi a ja wawi a maida alhamza ta koma ce kafin ita sai a maida maddar ta zamo alifi a ja alifi in kuma yan kasra ce sai a maida ta ya na uku kuma daga na uku tafi alhamza shi ne tafsilin ai tafsilin ta ai mata fadau yi wa ni amma ta tafsilin ai tafsilin tsakaninta wa harfi hakla alaihi zikiru min bainina to a maimakon a fada alhamzar cikakkiya sai a fade ta kamar wawe tunda yake ta zo ne da ramma meye jinsin ramma wawe shi yasa ma daman ko dama wanda suke fada alhamza a wajen ai in za a rubuta da wawe ake rubutawa ko tunda irin wannan alhamza in ta zo a nan a irin wannan a ka'idar imla'i ai za a rubuta wawi ne in ya so ai alhamzar akan wawu to anan za ai tasili sai a maida ta wawi unzila alaihi zikru unzila alaihi a maimakon unzila alaihi zikru to ko kuma anzartahum shi kuma asali a anzartahum ne to anan sai a maida shi alifi tunda fataha ce da alifi dan alhamza alhamzar da aka yi mata tasili fataha ne da ita to sai a maida ta alifi to
amlam
tunzirhum
nam to ayin na
ko kuma inda yake an mata tasili an maida ta ya kenan ayin na lamar duduna ko ayin na lamar usuna ayin na lamar usuna nan kuma sai a maida ta ya tunda yake annan kasra ce da ita shi yasa ko wajen rubuta ta ma za a yi mata kamar ya ne za a rubuta ta kamar ya ne illa ya kawai za a rubuta a ƴaƴan yarba sannan za a yi alhamzar a sama za a sa alhamzar ne akan turken yarko a sama to shi yasa nan za a yi tasili sai a yi mata fadariya ayin na sahala basarihum
ne ga sahibul harmain
to masu yin tasili na alhamza daga cikin makaranta su ne malaman basara makarancin mutanen basara wato sahala ne asalin wannan alifin na idlaki ne sahala basariyuhu makarancin mutanen basara shi ne abu amr ibn al-ala'i Allah dagare shi yana yin tasilin irin wannan hamza duk inda aka faɗa irin wannan alhamza da aka faɗa a baya duk inda ta zo a qur'ani sai ya tasilin kamar anzila alaihi zikru ko ayna ko anzartahum da a irin nan yana yin tasili wa sahibal haramaini haka nan makaranta guda biyu na haramaini wato nafi ibn abi nu'aymin makarancin harabin madina da kuma abdullahi ibn kasirin makarancin haramin makka to su guda uku nan ya shi abu amr ibn al-ala'i da nafi da kuma abdullahi ibn kasirin to duk suna yin tasilin hamza to
bikasalasi
kamar guraren nan uku da aka ambata a baya suna yin tasilin ahira alhamzaini alhamza ta karshe ba ta farkon ba suke tasili ba wato a irin nan yana daga inda yake akan samu bambanci tsakanin malaman kira'a da malaman lugha ko nahwu su malaman lugha ko nahwu su da irin nan an yi tasilin ma sai su nemi su ce ai hamzar da aka yi tasilin ta farkon ce ba ta karshen ba su kuma malaman kira'a a wajen su kai tsaye ta karshen ce aka yi tasilin ta ke ba ta farkon ake yi tasili ba to sai alhamdu maf'ulun sahala basriyuhum shine fa'ilin sahala basriyuhum wa sahibal haramaini ahira alhamzaini bikasalasi
بسم الله الرحمن الرحيم
ورشنا بذات فتح أبدل قالون والبصري ألفا أدخل إسقاد أولى حمزتين بصري بكلمتين باتحاد يجري وفاق قالون وأحمد جلا في الفتح في سواه الأولى جعلا kalmaddi kumbulun wa warshin sahala sani ya tamfi kulliha aw abdila
aw abdala
ana li warshina yuhka biha ula'i in walbiga in hatifun ya'i
hatifu ya'i خطيب ياي
ورشنا بذا فتح أبدلا
بذا ورشنا
بذات فتح أبدلا
يما ورش الأم شي عندك ما أبو تيال فتحة أليف تبي يدمون فتحاني كما تفرقا كما رأى أليد تو أبدلا سيكا مسيو تبي تقوم أليف سيكي أليد wa ana ajuzu alidu wannan alif alhamza ta biyu sai ya musanyo alifi daga gare ta
to qalun wal basri alifan arkhala
wa alqalunukum banda shi ma mai riwaya ne daga nafi'u kamar warshu wal basri da kuma abu amrin abu amrin al ala'i makarancin mutanen basara adhala su biyun nan suna shigar da alifan alifi tsakanin alhamza ta farko da kuma ta biyu sai su ce alidu wa ana ajuzu a kira'a ruwayar kaluni daga nafi'u da kuma kira'ar abu amrin al ala'i alidu wa ana ajuzu to
isqadu ula hamzataini
basri abu amr ibn al-ala'i makarancin malaman basra yana sarrayar da ta farko daga ciki alhamda guda biyu in ya zama sun zo a kalma biyu ne alhamza ta farko ta zo ƙarshen wata kalma alhamza ta biyu kuma ta zo farkon wata kalma to shi abu amr ibn al-ala'i sai ya sarrayar da ta farko alhamza ta farko misali alal biga ina radana kawai in a radana auliya ula'ika sai sarrayar da alhamza ta farko ko yaushe shi abu amrin al-ala'i in ya zamo alhamzin guda biyu sun zo a kalma biyu ne alhamza ta farko ta zo ƙarshen kalma alhamza ta biyu ta zo farkon kalma to
ittihadin yajri
da dayaita da yake gudana a wasalin su ya zama wasalin iri daya ne ko dukkanin su fataha ce da su ko dukkanin su ramma ce da su ko dukkanin su kasara ne da su to shi abu amr ibn al-ala'i sai ya sarrayar da alhamza farko ya fadi ta biyun kawai
wufa ƙaluna wa ahmad jala
dacewar riwayar ƙalun daga nafi da ƙira'an nan ta abu amr ibn al-ala'i jala ta bayyana wato shi ma ƙalunu a tasa riwayar daga nafi ko yaushe alhamza ta farko sarrayar da ita yake wa ahmad haka nan ahmad al-bazzi shi ma ya dace da kira'ar ya riwayarsa ya dace da kira'an nan ta abu amr ibn al-ala'i cewa yana sarrayar da alhamza ta farko
to fil fatihi
in amma fa su biyun nan inda yake sun dace da abu amr ibn al-ala'i in ya zamo fataha ce da alhamzun guda biyu to sai su sarrayar da alhamza ta farko
fi siwahu ula ja'ala
fi siwahu
fi siwahu
inda yake ko ba fatha bace kamar ya zama ramma ne da alhamzun guda biyu ko kasra ne da alhamzun guda biyu al'ula ta farko ja'ala su biyun sai su maida ta kamar madda sai su ja sai su jata ita ta farkon da ta ta biyu sai su jata alhamzun ta biyu sai su maida ta ja idan ya zama ramma ne kamar auliya ula'ika sai su ja wannan ta biyu ko alal bija'i na radana sai su ja to
nam kumbulun warshin sahala saniyatan
ta kumbulu ko shi a tasar ruwaya da ruwayar warshu daga nafi'u sahala su biyu suna tasilin saniyatan alhamza ta biyu a cikin dukkan guraren duk inda yake alhamza biyu sun haɗu ya zama a kalma biyu ne sai su tasilin ta biyu wato su kawo ta daga irin jinsin wasalin wannan alhamza ta biyu in kisira ne wato sai su kawo ta kamayya in ramma ce sai su kawo ta kamar wawu to
au abdala
koko su musanyo alifi daga gare ta in ya zama fataha ce kuma sai su maida ta alifi to
liwar shi da yuka bi haula
hafifu ya'i yuka ana haka yato hafifu ya'i ya wadda take sassauka ba a tsanantawa wajen fadariyar liwar shi na ga warshin mu a gurare biyu a guri biyu
bi haula
na farko dai a haula kuntum sadiqi na bakara
yin wani
da kuma bija'i na radana ta hassuna na suratun nuri wala tukrihu fatayatukum ala bija'i na radana ta hassuna yana fito da ya amma yar wadda take sassauka ba ana tsanantawa wajen fadarta ba ana fadarta sama-sama ana fadarta sama-sama a wa'annan gurare guda biyu inda yake wato alhamzun guda biyu sun haɗu suka zama masu kasara ne to bismillahir rahmanir rahim wannan babun idgami ne wannan babun idgami ne akwai idgamin harufa guda biyu a haɗa su su zama guda ɗaya ba tare da cewa kowanne a cikinsu yana da nasa wasalin ba wani a cikinsu wanda yake ɗaurare ba wani a cikinsu wanda yake ya zo da sukuni amma a haɗa su su zama guda ɗaya to wannan kabiru shi ake kiransa idgami babba wato wanda ya fi fice a cikin wannan idgamin babba shine Abu Amr ibn al-Ala'i malamin qira'an nan na Basra malami babba wanda yake gani a fannoni dawa yana cikin kuma qira'us sab'atu malamin qira'a na Basra to wanda ya fati wato 154 to dawo wannan sa shine ai idgamin a harufa guda biyu wanda ɗayan su ɗaurarre ne ɗayan ko ba ɗaurarre ba ɗayan mai wasali ne a haɗa su su zama guda ɗaya a mai da shi shadda ta giru shi ake kira idgami ƙarami wannan shi ake kira idgami ƙarami ba ana yin idgamin a cikin abin da yake harfan guda biyu sun zo iri daya, sun zo iri daya, koko a'a ba iri daya bane amma suna kusa da juna, suna kusa da juna, to ana yin idgamin. Amma fa sharadin a yi idgamin idan daya na farkon bai zo da tanoyi ba, kamar matsalan ga furu rahim, to wannan ba za a idgamin rat ta farko wadda yake ta zo da faduwa a cikin rat ta biyu ba, ba a idgaminta, dole a fito da ita, illa iyaka tanwinin ne za a yi idgaminsa a cikin wannan rat ta biyu, amma ba ita rat ta farko ba, ita rat ta farko za a faɗe ta, tanwinin nata ne ko za a yi idgaminsa a cikin rat ta biyu. To idan ba a yi tanwini, idan ba a yi faduwa ga na farkon harfan biyu ba, kamar ga furo rahim, bai zama kuma ta a menene gaban ku, to wannan ya kunta a muhadabin, muhadabin bai zama tar me wanda ake magana da shi ba, idan ya zama ta'ul muhadabi ne to wannan ba za a yi tanwinin ta a cikin tattabi ba, kamar afa anta tukrihun nasa, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, to wannan ta farko afa anta, afa anta, to wannan ta tunda yake ta ce ta wanda ake magana da shi ba za a yi idgamin ta a cikin tukrihun nasa, tukrihun nasa ba. To haka nan kuma da tar mai ba da labari ba, in ya zama tar mai magana ne ta ulmuta kallon ne, to wannan ba za a idgaminta ba a cikin tattabi, kamar ya laita ne kuntu turaba, kuntu turaba, to wannan tu din ta ulmuta kallon ba za a idgaminta ba, ba za a idgamin wannan tar a cikin tar turaban ba. To kada kuma ya zama mai shadda, harafin na farko ya zama ba mai shadda ba, in mai shadda ne dole a fito da shi, tunda shaddan nan ta fata nuna ai harafi guda biyu ne ba daya ba, balle a ce ai mai sauki ne ba za a hada shi da na gaba, kamar matsa sakar, matsa sakar, to wannan sun din da yake mai shadda ba za a idgaminta a cikin sai sakara ba, sun din matsa da yake mai shadda ki ba za a idgaminta a cikin sai sakara ba. To ba a yin idgamin idan a kalma ɗaya ne masu wasu ne suka zo a kalma ɗaya, wannan ba za a idgamin su ba.